بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شي قبال تفسير القرآن مجرما أولنا لنا تا 26 جوات رمضان هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة يو شكرا دبو ديا دا داريه دو دا 40 ديا lissafin nasara yau muna 19 ko muna 20 yau muna 19 ga watan 5 shekara ta 2020 daidai har yanzu dai bayin Allah suna ci gaba da aiko da tallafi wa marayu Allah ka saka musu da alkhairi a wannan karan ma ga gudunmuwar da bayin Allah suka aiko ta akawun na committee marayu akwai Rayyanatu Abubakar ta aiko marayu da gudunmuwar naira 5000 wani bawan Allah ya aiko marayu gudunmuwar naira 70,000 Adamu Shehu Usman ya aiko marayu gudunmuwar naira 4,000 wani bawan Allah naira 10,000 wani bawan Allah naira 1,500 sai Yunusa Abdullahi Gunda ya aiko marayu gudunmuwar naira 20,000 sai wata baiwar Allah Hawa Alhaji ta aiko marayu gudunmuwar naira 20,000 sai wani bawan Allah sunansa Muhammad ya aiko marayu gudunmuwar naira 50,000 Abdurrahman A ya aiko marayu gudunmuwar naira 1,000 Binta Shehu ta aiko marayu gudunmuwar naira 5,000 sai Ukashi Abdullahi naira 1,000 wani bawan Allah naira 4,000 wani bawan Allah naira 10,000 Umar Jabir Shehu naira 3,000 Abdul Karim Musa naira 500 sai Abdul Rashid Wada naira 500 sai Zulaihat Ismail naira 1,000 sai wani bawan Allah naira 10,000 sai Samira Jibril naira 18,000 da naira 700 sai Hawwa Muhammad Hassan naira 3,000 sai Jibril Abdullahi naira 2,000 wani bawan Allah naira 10,000 sai Fatihu Yakubu Salmanu naira 1,000 wani bawan Allah naira 30,000 sai Abdullahi Kabir naira 1,000 Sabo Buhari naira 5,000 wani bawan Allah naira 10,000 sai Hassan Shamsu naira 500 sai Isa Yusuf naira 500 sai Sanda B naira 10,000 Muhammad Awal naira 2,000 Shehu Kanoma naira 2,500 Ahmad Hassan naira 500 Amina Aliyu naira 1,000 Salihu Abdullahi Zuntu naira 1,000 sai Mamana naira 8,000 sai wani bawan Allah naira 1,500 wani bawan Allah naira 7,000 wani bawan Allah naira 10,000 sai Aisha Musa Abubakar naira 1,000 Ibrahim Baba Suleiman daga Gombe kenan darata social media to tun daga can social media ta aiko marayu da gudunmuwar naira 5,000 sai Jamila Banale ta aiko marayu 1,000 sai Amina Sa'idu yar Adwa ta aiko marayu naira 2,000 sai Rabi'atu Ahmad ta aiko marayu naira 10,000 wani bawan Allah naira 1,500 sai wani bawan Allah da bai ambaci sunansa ba naira 50,000 wani bawan Allah naira 8,000 sai Umar da iyalansa naira 4,000 Bukar Ali naira 2,000 sai Yakumu Musa naira 500 sai Aisha Umar naira 5,000 sai Musa sai wasu bayin Allah su biyar sun aiko marayu 10,015 wasu bayin Allah su 49 sun ba marayu gudunmuwar naira 49, wasu bayin Allah su 14 sun ba marayu gudunmuwar naira 70, sai wasu bayin Allah su 41 sun ba marayu gudunmuwar naira 82, sai wasu bayin Allah su 15 sun ba marayu gudunmuwar naira 1500, wani bawan Allah 20, wani bawan Allah 10,000, wani bawan Allah 50,000 Muhammad Usman naira 5,000, wani bawan Allah shi ma da bai ambaci sunansa ba naira 40,000. Total na gudunmuwar da aka turo wa marayu naira 792 daidai. Ya Allah, waɗanda suka ba marayu wannan tallafi, Allah ka wadukiye su albarka, Allah ka wuzuri su albarka, Allah ka iyalansu albarka. Ya Allah, muna roƙonka ka tsare su daga mugun ji da mugun gani da baka kaddara bala'o'i na zamani. Allah duka ka tsare. Idan iyayensu suna raye, Allah ka yi musu albarka. In sun riga mu, Allah ka lullube su da rahama. Abinda suka bada, Allah ka maida musu ninkin baninki. Ya Allah, muna tawassuli da wannan karatu da muke yi, waɗannan bayin Allah da mu da su. Ya Allah, ka sa muna cikin masu makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljannar firdausi ranar tashin alkiyama. Ku ci gaba da taimakawa marayu, Allah zai yi dukiyar ku albarka, Allah zai yi rayuwar ku albarka, Allah zai tsare ku daga sharruka da kuka sani da waɗanda ba ku sani ba. In Allah ya kai mu gobe, za mu ba da sauran wato lissafin abin da aka tara na taimakon marayu. Mun ambaci wanda aka tara a baya daga ran da aka fara neman taimako zuwa ranar 22 ga wata. To gobe in Allah ya kai mu, za mu sanar da abin da aka samu daga ranar 23 ga wata zuwa gobe idan Allah ya kai mu. Allah ta'ala ya sa mu dace. Na'am. Account din marayu, Orphans Welfare Committee, GBS, Kaduna State. Account number 00116081115. 00116081115. Stanbic IBTC Bank. Idan kana sauraron rahoton da 'yan kwamitin da ke raba wa marayu wa'annan kayayyaki suke faɗa, wato za ka ga abin ban mamaki. Zuciyarka za ta yi sanyi, za ta yi laushi, kuma za ka gane lallai abin da kai kayan aikin alkhairi. Kaga maraya ana bashi tallafi, yaro karami, wani maraya ma yana kuka da hawaye, babu wanda zai iya masa kayan sallah, ba wanda zai iya tallafa masa, sai ku yan uwansa musulmi, in banda ku bai da kowa. Kuma ku ne Allah madaukin sarki ya wayar da kanku, ku gane addini, ku gane ladar da ake samu. Taimaka waɗannan bayin Allah zai sa Allah ya yi mana bala'o'i da waɗanda muka sani ba da waɗanda bamu sani ba ma a cikin wannan ƙasa. Allah ka gafarta mana, Allah ka gafarta mana, Allah ka karɓi waɗannan ayyuka. Na'am, ana rama ina muka kwana.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم
نعم
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين
واتو يزو يوتا سنشيغ وتا ين الجنة سنشيغ الجنة الله يسامنا شكما سنشيغ الجنة الله أكبر دا منا في لينك ياما مكي مغانا يد يموتا كي شيغ وتا سنة مكي زيادة ين الجنة سنشيغ الجنة دا يد اكي چرا جلدي تاكانين سو باين سو تالكو سرات ايتامين سنشيغ الجنة. To yanzu ƴan wuta sun hallara a wuta, ƴan aljanna su ko suna aljanna. Sai Allah ya ce wanada ashabul jannati ashaban nar, ƴan aljanna bayan an shiga aljanna ana tsakiyar shagali, sai suka tuna da waɗanda suka yi ta yi wa'azi a duniya, su zo su riƙe Ƙur'ani, su riƙe sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su yi imani da Allah, su yi kyawawan ayyuka, su tuba daga laifuffuka, amma suka kangare waɗanda su kuma daidai wannan lokacin suna wuta. Sai suka ce ya kamata mu kira waɗannan mutane mu ji halin da suke ciki. Allah ya ce ƴan aljanna, sai suka kira ashaban nari ƴan wuta. Ya suka kira su, Allah kadai ya sani, domin ka dubi tazara da ke tsakanin jahannama da aljanna. To amma mu da muke rayuwa a wannan lokaci a duniyance ba mun gane abu mai yiwuwa ne. Tunda yanzu daga nan Najeriya sai ka buga mutum waya, yana ina? Yana Amerika, kana magana da shi. Daga nan za ka buga mutum waya, yana can ƙarshen duniya, yana Australia, ka yi magana da shi. Kuma in video call ne, kana kallonsa, shi ma yana me? Yana kallonka. Kana jin shi? Yana jinka. to wannan fasaha dan adam ta duniya kenan to me kake tsammani da network din da Allah ne ya tsara shi da kanshi
Allahu akbar
ashe abu ne mai sauki wannan ya faru Allah ka gafarta mana Allah yace yan aljanna sai suka kira yan wuta me suka ce wa yan wuta an qadi wajarna ma wa adana rabbuna haqqan ai anna qadi wajarna ma wa adana rabbuna haqqan
na'am
lalle mu mun samu alƙawarin da ubangijinmu ya mana tun duniya a qur'ani yace in muka bi shi muka yi imani muka kadaita shi da bauta muka bi sunnar annabinsa muka yi aiki da shari'arsa ya mana alƙawarin zai ba mu aljanna to wannan alƙawari da ubangiji ya mana mun samu alƙawarin gaskiya ya ba mu aljannar kai karshe ma dai ga mu cikin aljannar tsundum yanzu haka magana da muke da ku sai suka ce to tambayar da muke muku ubangiji ya faɗi cewa idan kuka kafirce masa kuka bijirewa dokokinsa zai sa ku a wuta alƙawarin da ya muku kenan to fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kuma kun samu alƙawarin da ubangijinku ya muku gaskiya ne ya tabbatar da yake zai danna ku a jahannama yanzu ya danna ku a jahannama Allahu akbar yan wuta dole su bada ansa qalu yan wuta suka ce na'am ya ku da Hausa aka ce na'am ai na'am na'am ce
bare da gaskiya
haka karatun yake tabbas Allah ya cika alƙawari saboda a wutar suke a daidai wannan lokaci Allah ya ce fa'azzana mu'azzinu sai wani mai shela yayi shela a tsakani wane ne mai wannan shela wasu malamai suka ce shine wato wannan mala'ika da ake cewa malik wanda shine controller na gandurobobin wutar jahannama gaba daya
na'am
qur'ani ya ambace shi da sunan shi
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون
قراتو يا كوما سورة الغافر إن وتا إذا أكا ببكا سو أكا ببكا سو أزابا تيموس يوا أزابا تايت أناني تايت أناني سيفاس إن ذا ساتن سو سورة الزكرو سورة الزكرو سورة الزكرو أزابا تايت أناني بلائي يا بلائي sun rasa wa zai iya roƙa musu Allah su yanzu ba ma a fidda su daga wutar suke so ba a karɓi ransu su huta yadda aka kashe su a duniya yanzu talaucin da kake fama da shi a duniya in ka mutu ba an gama ba to abinda suke buƙata shine su a karɓi ransu ba su mutu su huta a lokacin sai su ce ya malik ya kai malik wane ne malik mala'ikan da ke gadin wutar jahannama ba shi kadai ba ne amma duk mala'ikun da ke gadin wutar jahannama shine komandan su gaba daya suka ce li yaqbi alaina rabbu ka roka mana ubangijinka a karbi rayuwar mu bala'in nan yayi yawa idan suka yi wannan roƙon malik ba zai wayoye kalle su ya ba su ansa ba sai sun ƙara kaman shekara 1000 irin na wutar jahannama bai ma saurare su ba wasu malamai suka ce sai sun ƙara kaman shekara 70,000 bai ma ba su ansa ba tukunna duk wannan suna jiran ansa ne yayin da zai ba su ansa kuma da yoyo ƙala sai ya ce da su innakum makisuna lalle ku masu tabbata ne a cikin wannan wuta ka rasa da jiran da suka yi da ansa wanne fi ba da haushi to wasu malamai suka ce wannan mala'ika malik shine zai yi wannan shela shine fa'azzana mu'azzinu
bainahum
daga nan sai wani mai shela yayi shela a tsakanin su wasu malamai suka ce a ba malik bane cikin mala'ikun Allah ta'ala ne Allah zai dora wani mala'ika assignment din yace kai shela ka bada sanarwa wata sanarwar ce daga Allah madaukakin sarki shine Allah anatallahi ala zalimi la'ana Allah nisanta daga rahama ya tabbata ga azzalumai inji Allah madaukakin sarki Allah ka tsare mu da jin wannan sanarwa Allah ka sa san da ake yan wuta wannan sanarwa mu muna aljanna ana akwai abubuwa guda biyu an qadi wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan a ka'idar larabci idan aka ce wa'ad to alƙawarin da aka maka kuma alƙawarin na alheri ne shi ake cewa wa'adu da larabci alƙawarin da ba na alheri bane shi kuma ana ce masa wa'idu shi ake cewa wa'id shine alƙawarin da aka yi maka na narko yanzu idan ka ce in baka aron mota na ce ka zo gobe ƙarfe 2 ka karba wannan alƙawari ne na alheri ai to wannan sunan shi wa'ad da ka zo za ka karba na ce to saurara ka ci kaga tayar motar nan ba ta da ƙwari ka kuskura ka fada rabi ta fashe to ba zan yafe ba sai ka biya ta yanzu ma wani samun alƙawari na saki amma shi wannan mai daɗi ne to shi wannan sunansa wa'i a larabci shi wa'adu cika shi yana ƙara wa mutum daraja ne saba shi yana zubar da darajar mutum amma shi wa'idu saba shi ne yake ƙara darajar mutum yanzu da nace ka zo ka karba da ka zo nace na fasa ai za ka ji ba daɗi za a daɗe ba a manta ba saboda an saba wa'adu to amma da ka karba ka je tsotsai kuma sai ka fada rami sai tayar ta fashi da ka dawo sai ka ce to ka gari abin da ka faɗa kaman kabin baki ya tabbata yanzu nawa ne kuɗin taya in biya sai nace a na fasa wancan alƙawarin na wuce ka abinka kawai zai ƙara min daraja ne ko zai rage min daraja zai ƙara min daraja ne shi yasa wani balarabe yana faɗin karamcinsu ya ce wa inni iza aw'adtuhu aw wa'adtuhu sai ya ce lamunjizuhu wa'adi wa mukhlifuhu wa'adi ya ce ni idan nayi mutum alƙawari ko ne masa narko to alƙawarin zan cika amma narkon zan saba wato yana nuna irin karamcin gidansu kenan to a nan gurin Allah qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan na yan aljanna ma'ana wa'adu ta fito fili ai ba da matsala alƙawari ne aka musu na alheri kuma an cika to yan wuta da aka yi musu alƙawarin wuta sai aka ce fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum ya kamata ya zama ma a wa'ada rabbukum domin yanzu wancan alƙawarin ba na alheri ba ne alƙawari ne na sharri me yasa aka yi amfani da kalmar wa'ada nan ne malamai suke magana guda biyu magana ta farko shi ne wato domin a musu izini na ce albishir ne kace goro na ce babanka ya mutu a wannan izini ne domin ba a yin albishir sai idan wani alheri ne za a samu ko na ce motarka ta ƙone ai wannan izini ne to shi yasa aka yi musu amfani da kalmar wa'adu kaman wani alƙawarin jin daɗi ne aka musu alhali alƙawarin na bala'i ne wasu malamai suka ce a ƙa'idar larabci kalmar wa'adu ita tana ɗaukan duka guda biyu tana ɗaukan alƙawarin na alheri ne ko alƙawarin na sharri ne amma kalmar wa'id ita ba ta ɗaukan guda biyu sai idan na sharri ne to a bisa malaman da suka ɗauki wannan to nan ma'anar ta fito fili da aka yi amfani da wa'adun duka guda biyu saboda wa'adu tana iya ɗaukan alƙawari na alheri kuma tana iya ɗaukan alƙawari na me tana iya alƙawari na sharri to shine Allah maɗaukin sarki ya ce fa azzana mu'azzinun bainahum la'anatullahi 'ala adh-dhalimin abanna la'anatullahi 'ala adh-dhalimin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka yi yakin badar so abu jahil an fito da girman kai so umayya ibn khalaf so utbatu ibn rabi'a so shayba ibn rabi'a sanadidu quraish manya-manyan kafiran makka an fito da alfahari abu jahil yana la narji hatta nari da badaran ya ce ba za mu koma gida ba sai mun je filin badar mun soke raƙuma an gasa mana mu kwankwaɗi giya dama canta aiki muna in ji abu jahil ya ce wa ta'azifu lana alqiyam yan mata su mana kiɗa su rawa a gabanmu mu yi nishaɗi duniyar larabawa ta ji irin fitar da muka yi ba za su gushe ba suna tsoron mu har kiyama ta tsaya wannan ba ana ba shi shawara ne cewa tunda kun fito ku kare irin ku ne na Abu Sufyan kuma irin ya riga ya tsira ai ba buƙatar yaƙi ku koma a lokacin da yake faɗin wannan magana bai san cewa yana tafiya zuwa makabarta ba ne ƙarshe yanzu an zo an yi yaƙi yaƙi ya ƙare manyan kafiran ƙurayshawa sai da aka kashe guda 70 guda 70 an kamo su a matsayin fursunonin yaƙi guda 70 din da aka kashe sune wane da wane a cikin Qurayshawa, hadda Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf a lokacin da ya taso ana yaki, yanzu duk wanda ya dauko samarin da ke bashi kariya ba ko daya, ya zai saura shi kadai ya gane yaki ya baci. Sai haru da Abdurrahman bin Auf, sai ce Abdurrahman bin Auf, zo kama ni a matsayin bawan yaki, ka san ni mai arziki ne, in na zo fansar kaina zaka samu kudi da yawa. Abdurrahman bin Auf wani lokacin ya dan tsebo wasu ƴan sulke da wasu ƴan takuba da ya tsintsinto a matsayin ganima, sai ya ga babban kamu sai ya watsar da su, sai ya kama wa, ya kama Umayya ibn Khalaf. Suna cikin tafiya sai ga Bilal ibn Abi Rabah. Umayya shine wanda yayi wa Bilal azabar da ba a taba yi wa dan adam ba a garin Makka. Zai dauke shi da tsakar rana, yashin nan na Makka yayi zafi, sai kace garwashi a kwantar da shi, a dauko gingime mai dutse a dora akan shi, ana dukan sa cewa sai ya kafirce wa Allah, sai ya kafirce wa Muhammadu. Sai zan zo fagen daga, ga Umayya Bilal ya ganshi, amma kuma wani ya riga kamo shi a matsayin fursunan yaki. Ai yana ganin wannan sai ga ba za ta yi ba, ya kabbara da ƙarfi, ya ƙara kabbara kamin ka an kara matasan Ansar sun zo sun zagaye Bilal. Bilal yace ra'asul kufri Umayya ma najutu in naja, idan kafirci yana da kai to kan shi ne Umayya, sauran gagajiki ne. Duk yadda ka kashe kafirci in baka gama da Umayya ba, to ka kashe maciji baka sare kan ba. Yace in kaga ya je gida lafiya to ni na mutu ne, amma ba zai yi ba. Abdurrahman bin Abi yace dakata dakata, fursunan yaki na ne na kamo. Bilal yace wa matasa ku zo. Umayya yace mu fara gudu. Ai karshe sai ga mutakabbir ya fara gudun tsina dare. To da ma dan nema ya kihara wani shirgeje ne, gudu ba zai yi ba. Ana fara gudu tibi tibi, yace wallahi ya gaji ba zai iya ba. Kamin nan kuma Bilal da matasa sun iso. Abdurrahman bin Auf yace kwanta kasa, ya kwanta shi kuma ya kwanta kan sayru da ciki, yace ba za ku kashe ba, fursunana ne da na kawo. Ashe bai sani ba, su Bilal suna ta zungura takobi a kasa, sun huda cikin wannan kasar gumin kafiri, an huda hanta da suhe da koda da kami, an kara sai gashi kan gawa yake kwance. Tun daga ranar durin ne hadu da Bilal, sai ce Allah ka gafarta wa Bilal, ya sa da yaju babu ni ɗan sulke sulke na da na ɗan tsintsinto ya sa da watsar, kuma fursunan da na kamo zan karɓi. To yanzu an gama yaƙi, waɗannan gawawwaki na sanadin Quraysh za a yi da su. Manzon Allah ya ce a ɗebe su gaba ɗaya, zuwa su a cikin rijiyoyi da ke Badar. Akwai rijiyoyi, rijiya guda ɗaya sai da aka sanya kasurguman kafiran Qurayshawa guda 27 a ciki. Bayan an tattara gawawwakin kamin a fara zuba su a cikin rijiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli gawawwakin, ga sunan kowa an san shi, yace bi'sal ashiratu antum li nabiyikum, yace Allah wadaran ƴan uwantakar da kuka gudawa annabinku, yace kazzabtumuni wa saddaqani an-nas, kun ƙaryata ni to ga bayin Allah sun gaskata ni, wa khazaltumuni wa nasarani an-nas, kun tabar da ni ga Allah ya kawo bayinsa masu imani sun zo sun taimake ni, wa akhrajtumuni fa awani an-nas, garin mu ma kuka ce ba ku yadda in zauna a garin mu, kuka kore ni daga garin mu, ina ji ina gani na bar mahaifata, to gashi Allah ya kawo wadanda suka bani masauki. Wannan gawawwakin yake yi magana, sahabbai suka tsaya suna mamaki. Sannan manzon Allah ya bada umarni a zuba su a rijiya. Bayan an zuba su a rijiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya leka yace wa hal yasurukum an kuntum amantum billahi wa rasuli, a yanzu zai faranta muku rai ba ku jin dama a ce kun yi imani da Allah da manzo? Annabi yana magana da gawo. Sai ya fara kiransu da sunansu, ya fulan ya Aba Jahl ibn Hisham, ya Utba ibn Rabi'a, ya Umayya ibn Khalaf, annabi yana kiran su da sunayensu. Sai ya ce musu, anna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Annabi ya ce, mu dai alƙawarin da Allah ya mana, mun zo da addini kun ce ba za ku karɓa ba, mun ce ku bar mu mun bi, kuka ce ba ku yadda ba, kuka azabtar da mu, kuka kakkashe wasu, muka ce mun haƙura mun bar muku garin bari mu yi ƙaura, kuka ce ba za mu fita da dukiyar mu ba, dukiyar mu gaba ɗaya kuka kwace, muka ce mun bar muku, ku bar mu fita da imanin mu, a haka kuka rinƙa bin wasu akan hanya kuna kashewa, wannan bai ishe ku ba, mun dawo Madina mun bar muku garin, wannan kuma ku har yanzu bai yi muku ba, sai kun biyo mu kuma har inda muka koma ko halakar da mu. Allah ya gaya mana in muka kara da ku zai ba mu nasara, gashi mun kara da ku kuma ya ba mu nasara, mu Allah ya cika mana alƙawarin mu, ko kuma Allah ya tabbatar mana da zai tabar da ku, to alƙawarin da Allah ya muku da zai tabar da ku din nan zai halakar da ku, kuma kun samu labarin alƙawarin ya zama gaskiya ko bai zama gaskiya ba, gawa za ta yi ibada ansa, gawa ba za ta yi ibada ansa ba. Sai na Umar ya gagara daurewa ya matso ya ce, ya Rasulallah, innaka tukallimu ajsadan la hayata la, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kada magana da gawawaki ganga jiki da bare a jikinta, menene hikima da ke ciki? Ai gawawaki ne, matattu ne, kana magana da su? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle sayyidina Umar da sauran sahabbai ya ce, ma antum bi asma lima aqulu minhum walakinahum la yujibun, yace wallahi ku da kuke da rai ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba yanzu, sai dai ba su da iko da za su iya ansawa, ba su iya ansawa amma suna me, suna ji. Wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu tayi daidai da abin da ya faɗa, wato ƴan aljanna suka gaya wa ƴan wuta, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'azzana mu'azzinu bainahum alla anatullahi ala zalimina, Allah ya gafarta mana. Sai Allah ya ce, mai gaba Allah ramma
alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun.
Allah ya ce, alladhina yasudduna an sabilillah, kama an tambayi Allah da aka ce la'ana Allah ta tabbata ga azzalumai, su wane ne azzaluman, me suka yi mai da su azzalumai? Sai Allah ya bada ansa yace, alladhina yasudduna an sabilillah, waɗannan da suke su sun kin imanin, bayan sun kin imanin ko bai ishe su ba, kuma suka rinka tarbi hanyar Allah, suka rinka tare hanyar Allah, suka rinka hana wasu kuma su yi imanin, shi bai yi ba kuma bai yadda wani ya yi ba, ya zama azzalumi ko bai zama azzalumi ba? Ya zama azzalumi. Kenan zaluncin su na farko kin yin imani da Allah, zaluncin su na biyu saddin an sabilillah, shi Allah bai cika fushi da kai dan ka ce ba za ka yi musulunci ba, ka ce kai kafiri ne, wannan ba zai sa Allah ya fito ya fada da kai ba, duk abin da za ka bauta je ka bauta mashi. To amma bayan ka ce ba za ka yi ba kuma ka ce ba za ka yi da wani yayi ba, to a lokacin ne Allah zai yaƙe ka. Amma in dan kai ne kadai ba za ka yi ba, Allah zai jira ka gama rayuwarka ta duniya ka je ka same shi. Amma yanzu ba za ka yi ba kuma ba za ka bar wasu su yi ba, to yanzu ka tarbi teku da yasa, ka jika wa kanka aiki, kuma Allah sai ya taimaki addinin shi. Sai Allah ya ce, wa yabguna ha'iwaja, sannan kullum buƙatar su shine duniya ta fahimci cewa hanyar musulunci karkatacciya ce, wannan shine buƙatar su a duniya. Ya za a yi duniya ta fahimci musulunci ba miƙaƙƙen addini ba ne, shi ne ma'anar waje guna haƙi waje kenan. Wannan ma zalunci ne, tunda ba za ka yi ba kamar musulunci ya zauna lafiya. Ba lokacin da ake waje guna haƙi waje a duniya kamar yanzu, munafukai da zindiƙai da maƙiya musulunci kullum ƙoƙarinsu ya za a fahimci musulunci a karkace, ya za a fahimci shari'ar musulunci ba adalci a ciki, ya za a fahimci addinin musulunci ba addini ne da ya dace da tsarin rayuwar ɗan adam ba. ya za a fahimci addinin musulunci addini yan ta'adda ne, ya za a fahimci musulunci a karkace, kada a fahimci hakikanin ya hoton addinin musulunci yake. Allah ma wannan shine waye bugunan hayi waje kenan. Kuma aka rishin sa suke da kada fafin yada labarai, su za su fada lokaci ne duniya ta dauka. Kuma dama bayhudi yana da wata kaida guda daya, exhibit exhibit hatta yuqal innaka sadiq, ita shirga ƙarya kaka damu, karka zo barata kama hankali ba ita yi, inji bayhudi. Indai zaka yi tayi yo ka fada gobe ka fada jibi ka fada gata ka mai ne ta, sai an kai matsayin da wannan ƙaryar mutane saboda saba jinta da suka yi za su dauka gaskiya ce. Yanzu abin da yake faruwa ba kenan, yanzu addinin musulunci tayi yake bada addinin ta addace addinin musulunci, ina ta addanci yake a cikin addinin musulunci, dau qur'ani daga bakar kar zuwa nasiru na mana inda musulunci ya karantar da ta addanci, sai ko sahihul bukhari nuna mana inda islam ya karantar da ta addanci. Islam bai karantar da addaji ba, addinin zaman lafiya ne. Gaisuwar musulunci ma ita ce salam peace, addinin ma sunan shi islam peace, abinda addini ya karantar kenan. Amma da Allah da makiyayin musulunci suka ta maimaita ta cewa addinin yan ta'adda ne, abin ya kama hankalin duniya ko bai kama ba? Ya kama hankalin da dama cikin mutanen duniya, sai dai wanda Allah madaukin sarki ya tsallakar da shi. To yan waya buguna hayi waje kenan. Kuma har munafikan musulmi akwai waɗanda suke bada wannan gudunmuwa. Shari'ar musulunci ya za a fahimce ta ba daidai ba? Ya za a fahimci shari'ar musulunci ba adalci? Musulunci yace wasariqu wasariqatu,
wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam min Allah wallahu azizun hakim.
Allah yace wasariqu wasariqatu, barawo namiji da barauniya ta mace, faqada wa aydiyahuma, ku yanki hannunsu, jaza'an bima kasaba sakamakon abin da suka aikata, nakalan min Allah, kuma wannan ukuba ce daga wajen Allah. Da Baturu yazo sai ce a wannan dokar ba tai ba, wannan doka ai ba adalci, da mutun yayi sata sai a ce yanke mishi hannu. Me yasa Baturu kace baka yadda ba? Yace a to shi wanda ya sata nan da hannuwansa guda biyu, amma ya kasa ci da kanshi har sai da ya sata da hannun shi guda biyu, yanzu ko sai kuka yanke daya saura tare yake da kai shi, kai ka ji rashin hankali kenan. Yanzu dan ta'adda aka daure wa gindi ko ba shi ba? Mai kayan ne dan ta'adda ko wanda ya sata? Amma yanzu wa ake so a daure wa gindi a kare? Kuma ce musulunci ne addinin ta'adda shi. Allah ya ce azzani ya ce wazzani,
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة.
الله يتي دا مزنا سيامة دا مزنا سينامجي إن أنكاما سودا شهدو شرط أسنتك قوة أشكينسو أمسا بولالا تماني إن جاء الله بولالا نا مئة
جلدة
بولالا تري قوة أشكينسو أزاني بولالا تري إن جاء الله سكتي wannan ai zalunci ne. Ya za a yi mutum bulala 100 dan yayi zina, alhali kuma matar da aka yi zinan da ita ba tadiya kamata ba da amincewar ta aka yi, ai soyayya suka yi. Shi yasa Allah ma shi Bature a wajensa, in dai mace tana so kana so kuka shiga daki kuka yi zina, a wajensa wannan abin da aka yi shine making love, soyayya ake, wannan ba laifi bane. Zina tana zama laifi ne idan wanda aka yi zinan da ita ba da amincewarta ba, an yi rape nata ne, to anan an shiga haƙƙinta. Amma ta amince tana so, kai kana so, ko kai kayanku ba ku shiga haƙƙin kowa ba, ka tahiyar ka kai tahiyar ta, kai cikin farin ciki da annashuwa, ita cikin farin ciki da annashuwa, to wa kuka yi wa laifi? Kuma sai a zo a ce a muku bulala? Shi a wajensa wannan kuskure ne. Shi yasa hatta dokokin da aka shigo mana da su a nan Najeriya suka yi ta asiri bayan tsawon shekaru ana gudanar da shari'ar musulunci a arewacin Najeriya. Bayan Bature ya ci mu da yaki, yawo dakon dokokinsa daga kasarsa na maguzanci ya shigo mana da su, kuma da ya kawo su kuma ya ce waɗannan su ne dokokin da suka fi kowace dokar adalci a duniya, su ne dokokin adalci. Ya ɗauko mana common law da doctrine of equity da abin da ake cewa statute of general application. Aka wo dakon waɗannan dokoki ta girgiro aka kawo mana sunan Najeriya. To ba shi ne ta'addancin da aka yi mana ba. Dokokinmu na shari'ar musulunci da ke cikin Ƙur'ani da hadisi, dokar da ta fi kowace adalci a duniya, sai suka ce su ma waɗannan dokokin na shari'ar musulunci, Islamic law, sai suka ce daga yanzu an ɗauke su ne a matsayin customary law, dokar al'ada. Saboda haka dokarmu dokar Allah ce fa, daidai ta ce da idan ka je kudancin Najeriya ka samu waɗanda ba musulmai ba, suna da irin dokokinsu na maguzanci da suke gudanar da rayuwarsu da shi, to mu ma wannan Ƙur'anin da Allah ya saukar dokar da ke ciki daidai take da waccan. To ba na abin ya tsaya ba, sai ya ce to dukkan wata doka kuma ta al'ada wacce hada dokar Allah nan a ciki, ba za a yi aiki da ita ba sai ta tsallake wani abu da ake cewa repugnancy test. Menene repugnancy test? Shi ne fahimtar Bature ta menene adalci. To kar ta saba wannan, idan ta sabawa wannan to ta zama barbaric law wanda ba za a aiki da shi ba. Da an zo abin da za a ce it is repugnant to natural justice, equity and good conscience, an jefa ta a cikin kwali kenan, an jefa ta a dustbin kenan. To wannan shi ne abinda aka yi mana, da wannan ne aka tsaya sai an gamsar da al'umma dokokin shari'ar musulunci ba dokokin adalci ba ne. Asalin wa ya buguna ha'i waja kenan, ya sudduna an sabilillahi kuma ya buguna ha'i waja. Ba a nan abin ya tsaya ba, ba zan manta ba shekaru da dama da suka taɓa wucewa na taɓa yin lecture a wata makarantar mata a Kano. Bayan na gama lecture sai wata mata ta ce tana da tambaya. Na ce me tambayar ki? Ta ce Allah gafarta mana, ni a musulunci fa akwai abubuwan da ban gamsu da su ba. Na ce lallai kin girma a Islam ne? Ta ce kwarai. Shi yasa na ce zan yi tambaya a kai. Na ce to ki yi kokari da har za ki tambaya, ba ki yi hukunci da kanki ba. Wasu abubuwa ne wannan wanda ba ki gamsu da shi ba? Ta ce Allah gafarta mana, me yasa a musulunci in an zo rabon gado sai aka ce a ba namiji rabin abu, a ba mace rabin abin da za a ba namiji, shi namiji a ba shi double din abin da za a ba mace? Ai wannan ba adalci a ciki. Whatever man can do, woman can also do even better. Saboda haka a samu gender equity. Na ce naji daya dala suwaye suka yi tasiri akan wannan mata, yan waye buguna ha'i wajen, yan waye buguna ha'i wajen nan. Na ce banda wannan fa akwai wani tace kwarai. Na ce menene? Ta ce me yasa a musulunci namiji aka ba shi dama ya saki mace? Kawai in kun ka masa wani laifi ka bata masa dai, kawai kalle ka ce na sake ka, na sake ki. Ta ce mu ma ya kamata a bamu the same right. Idan ya baki haushi kima ki ce kin sake shi, and so what? Ta je wai bugun haihuwa ne. Saboda haka nan ba adalci ba. Na ce suna ji banda wannan fa. Ta ce Allah gafarta mana, abubuwan suna da yawa. Wanda yake kara damuna yake ci mun tuwo a ƙwarya. Me yasa musulunci shi na miji aka ba shi dama ya aure har mata guda hudu, amma ita mace aka ce sai dai ta aure namiji guda ɗaya kawai? Wannan akwai bambanci, an nuna partiality. Ta ce ai ya kamata yadda sai kuna zaune da ke da mai gidanka ana zaune lafiya, kawai ya bushe iska kawai sai yi maka amarya. Kai ma a baka dama, in ka bushe iska sai ya dawo, in ya ga wani gaya a gidansa ya ce wannan fa, ka ce an gone na maka. Wai sai ma zai ga wasu abu. to wannan hatsar ɗan uwa ya gudu haihuwa zaki nace mata to bari mu fara da magana ki ta farko ni babban hujja ta da yasa ne da Allah ne yake wanda ya halici namiji ya halici macen yace kuma an raba gado ga yadda zai nace qur'ani ne yace yusikumullahu fi auladikum
yusikumullahu fi auladikum lillakani mithlu hazzil unsayayni
Allah yake shi da kansa yake muku wasiya cikin lamarin ayyanku idan ku mutu za a raba gadan ku to an zo raba wa ƴaƴan lizzakari namiji a baki hazzul unsa yayi ne raban mata guda biyu nace ni tunda Allah ya faɗa kuma shi ya halice ni shi ya ban dukiyar shi halice ƴaƴan nawa da namijin da macen yace ga za a ga yadda za a raba ni a matsayina na musulmi ni wannan ya gamsar da ni ko akwai hikima a ciki ko babu nace to amma ke da kike neman hikimar akwai hikimar a ciki ba dan gani nace musulunci bai ce a ba namiji ninkin abin da za a ba mace ba sai da namijin da macen kowa Allah ya kalli menene expenditure na shi kamin Allah ya determine income din kowa ya yi kamata ya zama nace ba rashin adalci a kai ba nace zubarin baki misali mu dauka da ke da yayanki mahaifin ku ya rasu sai ya bar muku kuɗi misali naira 30,000 da aka zo raba gado sai aka ce ya za a yi ke a baki 10,000 yayinki a baki 20,000 nace ba shi ke cewa ba yarinki ba tace yes a raba 15,000 nace to bari mu gani ke an baki 10 shi an baki 20 sai musulunci yace to ke 10,000 da aka baki ki je ki boye kayanki karki kashe kokobo shi kuma daga yanzu a 20,000 din sa zai ciyar da kansa ya ciyar da ke a matsayin ki na kanwar shi sai jikin ta yi lata nace bayan kun yi mu dauka wata uku ya kashe 5,000 yanzu nawa yake da shi 15,000 ke nawa kike da shi 10,000 to sai kika ce zaki aure wa za a ba sadaki ke za a ba kika ce sadakin ki 20,000 wanda zai aure ki sai sake kawo 20,000 sadaki sai ya baki yanzu kina da nawa tace 30,000 shi yana da nawa 15,000 sai shi ma yace zai aure shi ma matarsa ta ce sadakin ta naira 20,000 nawa yake da shi 15,000 nace sai ya je ya ciwo bashin 5,000 sai sake hadawa ya biya sadaki yanzu ke kina da 30,000 shi yana da nawa a yana da -5,000 yana da bashin 5,000 a kan shi nace ke daga ran da aka daura auren sai musulunci yace shi mijin da ya auro ki ya baki gidan da zaki zauna ya ciyar da ki ya shayar da ki ya miki sutura ya siyo hoda ya siyo jambaki ya siyo gazar ya siyo dangwalo goshi in baki lafiya kai ki asibiti ya biya miki kudin makaranta komai da komai ya dauki rayuwarki 30,000 ɗinki na ajabra ya kashe kokobo ba shi kuma ana bin shi bashin 5,000 yanzu yawo aure musulunci yace mata ya sama mata inda za ta zauna ya je yawo mata cefane komai da komai shi zai dauki nauyinta nace tsakanin ki da Allah zan tambaye ki anan an zalunce ki ta ce wala it really makes sense wai sai yanzu ta fahimci cewa lallai abin ya nake sa to ana gafar ta malam dan ne mu ba za a ba mu aure fa irin namiji ɗaya ba nace da Allah bari tambaye ki musulunci ya yarda ya baki dama ki aure mazaje guda hudu shi miki time table yau wannan ya kwana ɗakin kira Monday ran Tuesday wannan ya zo aka yi ta rotating bayan wani lokaci zaki samu cikin Allah ya kaddara ta ce kwarai na ce zaki haihu ta ce ina ce ɗan nawa yi a cikin mazajen nan guda hudu ta yi shiru ta ce confusion na ce okay shi namijin da aka bashi dama ya auro mata hudu dukkan su hudun ba su yi ciki rana ɗaya su haihu rana ɗaya ƴaƴan nawa yi ta ce ƴaƴan shi ne akwai matsala babu kefa ta ce za a samu complication na ce to wannan confusion yana iya jawo mazajen nan su yaƙi a kashe wani a cikinsu a wajen rigimar ɗan nawaye ke kuma an jefa ki rikici kin haifi ɗan da baki san uban shi ba sai don haka ne kowa ya aure ɗaɗɗaya mana na ce shi ma ba zai yiwu ba ta ce saboda me nace saboda ku matan kun fi mu yawa mazan ƴan kaɗan ne in an ce kowane namiji ya aure mace ɗaya sama da rabin mata ba za su samu wanda zai aure su ba na taba yi lecture a wani masallaci ana ce masa Masjidur Rahama a birnin Hamburg a kasar Germany. Lecture ce ta mata. An zo question and answer sai wata mata ta daga hannu. Ta rubuto tambaya ta turo. Tace Allah gafarta malam ni ina da tambaya. Ka ce dalilin da yasa maza za su aure sama da mace daya shine mata sun fi mazan yawa wannan na cikin dalilan ka nace kwarai da gaske. Tace to ina so in san a ina ne kai census har kai arabin wa figures din. Ka san turai. Ina ka je kai lissafi da kididiga haka gano mata sun fi maza yawa a duniya. Ina ka gano wannan. Faɗa mana yadda kai ka samu figures naka da facts din. Mata aka kama kabbara a cikin masallaci. Sai nace ai hanyar ganowa mai sauki ce. Nace mu dauka ku mata da kuka taru a lakcin nan ku kadai ne duniyar. Duniyar ce gaba daya a masallacin nan. Kun amince suka ce sun amince. Nace da dama daga cikinku sun zo da yara kanana. Suka ce nace to a kirga yara kanana da kuka zo da su. Nace ban taba lokacin shine zuwa na farko habba. Nace ban taba zuwa nan masallacin na lecture ba suka ce eh. Nace to ina tabbatar muku zan iya rantsuwa kuma zan yi kafara ba. In an kirga sai kun samu jirajirai matan sun fi jarirai mazan yawa. Wannan shine sample din da zai gwada miki yadda duniya take gaba daya. Aka ce a kirga. Aka sa wata cikin su ta rinka bi tana counting. Da aka gama a kawo result sai aka samu jarirai yan mata sun ninka jarirai maza da ke wurin. Na ce kin gamsu? Ta ce wallahi ta gamsu. Ka gane in iya nan ne duniyar ba lallai lissafi na daidai ce. To balle idan aka fadada shi to zilajawa. Duk duniya kowace kasa a duniya mata sun fi maza yawa. Kasa ɗaya ce maza suka fi mata yawa a duniya ita ce kasar India. Su ne a census nasu maza mata abinnan maza suka fi mata yawa. Amma su ma me ya jawo shine tsohuwar bakar al'ada ta jahiliya wacce har yanzu suna nan tana aiki. Su Dr. Zakir Naik suna nan suna ta wa'azi akan ta. Har yanzu an gagara gyarawa. Idan mutum matarsa ta yi ciki sai ya je asibiti a yi pregnancy test. In aka confirming cikin sai a je a tsakanin a gano namiji ne ko mace. Idan aka gano jaririn da ke cikin cikin namiji ne to sai a ta murna a bar uwar ta haife shi. In mace ne sai a yi aboshi. Allah kadai san jariri 100,000 nawa ake aboshin din su a kowace shekara banda Allah babu wanda ya san adadin. Su ma da za su daina duk jaririn da ya shiga mahaifa a bashi ya zo duniya sai mata sun ninninka maza yawa. Ta ce ita wannan mata gamsu. To ala gafarta malam me matsala a ciki in yace na sake ki ni ma nace na sake ka. Nace akwai matsala. Nace ai Qur'ani da yace namiji ne aka ba power sai da ya fadi dalili. Yace ar-rijalu qawwamuna.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim.
Sai ce me?
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
Why?
إن الله كان عليا كبيرا.
لعل يأتي الرجال قوامون على النساء. Maza su ne shugabanni akan mata. Shi ne shugaba, shi kadai ke da power saki. In za ta fita sai ta nemi izinin shi, in za ta je aguwa. Kama an tambayi Allah me yasa ka ba maza shugabanci, ka danka musu wannan power baka ba mata ba. Allah ya ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Saboda yadda Allah ya fifita sashin su akan sashi. Shi namiji Allah ya fifita shi akan mace wajen jaruntaka da dogon tunani. Jaruntaka da dogon tunani zai tsaya ya auna ya lissafa. Ita mace mafi yawa majority ana iya samun mace mai kaman maza ka ganta da basira da hangen nesa da kaifin hankali da dogon tunani sai ka tara namiji 100 ta mafi su. To amma irin wannan kaɗan ne a cikin matan ba duka haka suke ba. Yawwa kuma sannan abinda ba kasafai ake samun shi ba a kiyasi a kai shi. Amma majority namijin ne ya fi kamar a wajen kokuwa ana iya samun matar da in an zo kokuwa sai ta kada namiji 50 akalla da ni ba zan aure ta ba amma dai akwai sai dai irin sun ba su dai waye waɗanda suke rangaye matsaurita ai su suka fiye a cikin su nakan ba da misali wata rana na dawo ina kofar gida zaure tare da dalibai kawai naji mata ta tana ihu a cikin gida kaman duniya za ta tashi na dauka gobara ce ta kama na tashi na shiga cikin gida a guje ina shiga ban ga wani alamun hayaki ba sai na ji ihu ma a shirga cikin daki take sai na fada daki kun san me na samu sai na same ta akan gado take tsalle akan garan tana ihu na ce lafiya sai take nuna min gefe jikin bango na dauka mata jini da gani abin da ya fado ban kenan da ce menene ta kasa menene ka dangare wai dangare da shigo ta daki duk wanda harab yanzu na kace ta shugabance na yin adalci ba ya adalci ba to Allah madaukin sarki ya ce bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd sai fa dalilin na biyu wa bima anfaqu min amwalihim a harkar aure gaba ɗaya namiji ne yake kashe kuɗi yanzu idan namiji yana neman mace da aure wace zuwa gidan wasu fira ita za ta zo gidan shi ko shi zai je gidansu kaga shi ya sha wuya ina zo ɗaura aure sadaki wace badawa ita za ta bada sadaki ko shi zai bada sadaki in an zo kayan aure wayannan akwatuna da ake jera wannan wace kawo su namiji ke kawo su gidan da za a zauna matar da namijin wace ginawa shi wa zai biya kuɗin wuta shi wa zai biya kuɗin ruwa ya biya kuɗin makarantar yara wannan bakalle da bak ɗin ya rinka sintiri da ita ba dare ba rana in ba lafiya wa zai kawo kuɗin asibiti kuma a ce kuma ta sake shi ita ke da power ta sake shi wanda wace irin doka zaluman doka ce wannan ashe shi da yake shan wannan wahala ya fi kowa sanin darajar aure zai rike da kyau dan ya sha wuya ya san bakauye da ya sha kamin a bashi ya san bakauye da ya sha kamin a daura auren haka nan kawai zai ce da take ba sai ya tsaya yayi tunani ina aka taso ina za a ci to amma ita amarya fa yar amure ce kayan dakin da ma da aka siya ubanta da uwan ne suka sha wahala ba ita bace ko ita ce ba abin da ta sani wai sai da za ka kawo ta gidan mijin ma ba za ta zo da kafa ba sai a nemo mota mafi karanci kenan dan cewa kai amarya an bata hawo doki ba ba za a dora mata kaya ba wai kayan da aka siya mata ma da za a dauka je a kai sanda ake daukan kayan aka to ita ba za a dora mata kaya ba karanci a ce to ki taka da kafarki wai nan an gama sata ta shawuya kenan to bata san wuyar auren ba saboda haka za ta yi wasa da saki aka danka sakin a hannunta a sharo wallahi wata yi da saki mijinta sau 59 a rana daya kuma kar ka dauka ba ta san shi ko tana san shi kamar ta mutu sai dai bayan ta sake shi duk bala'i da zai faru ya faru mace ne za ta ci kwalar miji ta ce sai ka sake ni ya ce shi haƙuri ba ta ce billahi lazi baka isa ba in dai kai haifaffe ne wajen gyatumar ka sake ni ya ce shi haƙuri ta ce ai ni yasa kai na auren kuma ban yi babu wanda ya isa ka ce ki shawara da iyayenki ta ce ba su za su zauna mun a ɗakin ba ni ce zan zauna kuma ko a ƙafa aka ɗaura mun zan sunce kuma billahi lazi ta yi bala'i ta hana shi ko kai ne autan maza ko daga kai maza sun ƙare a duniya akwai sai ta ce ko a gudun bambarki ba ta so Allah ya hada ta da shi amma da kuma ka ce to shi kenan na sake ki kuma sai ta fashe da kuka wai sai lokacin da za ta gano kayan ta an kwashi a gidansu ba ɗakin da za a ci wai sai lokacin za ta gano wannan sai yanzu za ta gano wai in ta koma gidansu ɗakin yara za ta rinka kwana su rinka taka mata kafa in za su je fitsari da dare wai duk matsalolin nan da sai yanzu ta gano uwarta da hawan jini in an sako ta hawan jini uwar na iya tashi sai yanzu wai ta gano cewa akwai yaya ta ita ma an sako ta tana nan gida ko kudin kati sai ta roki uban ya bata duk wannan bala'o'in wai sai yanzu ta tuno bayan an sake ta bata gano su da wuri ba to wannan sai a danka mata saki za a banna ko ba za a banna ba amma kun ga makiya addini sun tsaya tsayin daka yan waya buguna ha'i waja sai an murda an nuna wa duniya cewa shari'ar musulunci azzaluma ce alhali babu shari'a mai adalci kamar wata shari'a kamar shari'a addinin musulunci shine Allah ya ce allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna ha'i waja wa hum bil akhirati kafirun sannan kuma zaluncin sa na gaba shine sun kafirce wa lahira kiyaman ma ba ta yadda za ta tsaya ba. Shi yasa Allah madaukin sarki bayan ya danna su a wuta yasa mai shele ya shele cewa la'ana Allah ta tabbata akan su. In Allah ya yarda gobe za mu yi karatu na ƙarshe, daga gobe za mu rufe wato wannan tafsiri, sai kuma Allah ya kai mu shekara ta gaba ga masu tsawon kwana in muna ciki, wanda muna addu'a Allah ya nuna mana Ramadan ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, Ramadan barkatai, saboda mu samu damar yin ayyukan ibada da ke ciki. In ko ba mu cikin masu kaiwa, Allah ya karɓe mu da kalmar shahada ya sa mu cika da imani. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.